الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى دوكم دنجي نيغو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Rajab shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan hudu shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 28 a bangaren lissafi suratul qasas kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata tambaya game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la ikraha fi din shin na cin karo da juna da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala ita ayar ma'ananta ne la ikraha fi din babu tursasawa da tilasawa game da addini cewa dole mutum sai ya shiga ma'anar ta kenan shi kuma hadisin ma'anar sa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a sai sun ce la ilaha illallah idan suka ce la ilaha illallah to sun tsara jinaninsu da dukiyarsu game da ni sai dai da haƙƙi na musulunci sakamakon suna ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aya ba ta da cin karo da juna game da wannan hadisi domin malamai sun ce anan ma'anar ayar akan ahlul kitabi la ikraha fi din misali yahudawa da ƴan musham idan aka je a farko ba a tursasa su akan cewa dole kawai musulunci za su shiga farko za a nemi musulunta in sun musulunta fa lillahi alhamdu daman shine abin da ake bukata idan suka nuna cewa ba za su musulunta ba to sai a sauko mataki na biyu shine a nemi cewa su bada jizya shine su bayar da karo ga jama'a ta musulmi a dukkan shekara kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sajirun Ubangiji ta'ala ya ce ku yaki waɗanda ba sa imani da Ubangijinsu ba sa imani da yini na ƙarshe kuma ba sa addini addini na gaskiya Ubangiji ta'ala yace ku yake su hatta yu'tul jizya har akai lokacin da za su ba da jizya an yade wato hannu da hannu wa hum sajirun kuma halin suna kaskantattu to dan haka malamai suka ce wannan aya da Allah yace la ikraha fi dini babu tirsasawa game da addini cewa dole mutum sai ya karba suka ce wannan yake banta ne ga yahudawa da ƴan musha farko za a kiraye su zuwa musulunci idan sun musulunta falillahi alhamdu idan suka ce ba za su musulunta ba to sai a nemi jizya a gurinsu idan sun yarda za su ba da jizya shine karutu za a kyale su akan addinin su a gitta musu sharuda idan suka ce jizyar ma ba za su bada ba to a lokacin nan kuma ya karsu ya zamanto wajibi dole ne a yake su to amma duk wani arne duk wani ba ma guje koma bayan ba yahudi ko dan mushan shi ba maganar a nemi jizya a gunsa in ma ya musulunta ko a yake shi tare da cewa wasu malamai suka ce ayar an shafe ta ne wannan a farkon musulunci ne kenan kafin Allah ya farlanta jihadi shine ubangiji ta'ala yace la ikraha fi din don haka ita wannan aya da ita ce wasu suke rabawa a yau cewa ai kawai addini kai musuluncinka amma maganar ka ce ka yaki wani cewa dole sai ya musulunta sai su fake da wannan aya shi kuma jihadi abu ne wanda Allah ya shar'anta shi kuma sai ya dangana da alkiyama sai ya dangana da alkiyama don haka dai a takeice ayar da ita da aya da take cikin suratu yunus fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفا أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ubangiji ta'ala yace wa walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da dukkan wadanda ke duran kasa gaba ɗaya da sun yi imani sai yace afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin shin yanzu kai ne zaka iya tirsasa mutane har akai su zama mu'minai aka fadarsa da yace lasta alaihim bi musaydir kai baka zamanto ba mai tirsasawa akan su cewa dole sai musulunta illa man tawalla wa kafar to dan haka waɗannan ayoyi sukan fake da su akan cewa ai ba maganar jihadi ma ba maganar ka tirsasa mutum cewa dole sai ya musulunta lalle waɗannan ayoyi da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa kafin Allah ya shar'anta jihadi da yawa kuma daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita la ikraha fi din ta ke banta ne da yahuda da ƴan musha su in suka ce ba za su musulunta ba to karo jizya za a nema daga gunsu in sun yarda za su ba da jizya to ba maganar a ce dole sai sun musulunta wannan jizya ita za a amsa a tabbatar da su akan addininsu amma wannan hadisi yana nan umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah don haka mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya shar'anta musu jihadi jihadi kuma sai ya dangana da alkiyama domin a ceto rayuwar al'umma a fadada musulunci a ban kasa domin a samu kwanciyar hankali da nutsuwa na'am na'am kamar ni na'am to shi ne ubangiji ta'ala ya haramta riba duk abin da Allah ya haramta to baya halatta mu'mini ya shiga gaba ko ya kawo agajinsa akan haka anan in ya wanda zai bigi gaba ma'ana wanda zai jagoranci wannan al'amari na daukan wannan bashi da ruwa to shi yake da laifi an gane ko shi yake da laifi amma a matsayinka na musulmi ba za ka kama masa ba za ka taimaka masa akan wannan aiki na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala dan haka dai a takaice kenan wanda da niyan shi ne za a je a dauki wannan bashi to shi yake da laifi shi yake da laifi wanda shi ne zai ba da izinin a je a dauko wannan bashi to shi yake da laifi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin sura ta 28 a bangaren lissafi suratul qasas mun tsaya ƙarshen aya ta 82 kadar Allah subhanahu wa ta'ala wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna allahu alayna la khasafa bina wayka annahu la yuflihul kafirun wanda ayar wato cikon kissa ne na wani babban kafiri shine Qarun wanda Allah yakan hadi shugu daya tare da waɗanda suke kafada da kafada da shi a wajen kafirci shine Fir'aun da Haman shi Qarun kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana yana daga cikin jama'ar annabi Musa yana daga cikin mutanansa amma sai ya kasance kuma ɗabi'arsa da halayyarsa ba irin ta mabiyan annabi Musa ba saboda Allah ya siffanta shi da wato shine zalunci cewa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wato sai yayi shishigi ya ketare iyaka yayi zalunci gare su tare da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada masa ni'ima daga cikin ni'imominsa ita ce ni'ima ta dukiya lalle a wajen dukiya wato ba a tarda Qarun duk wani wanda ya mallaki dukiya a doron ƙasa to ba a tarda wato matsayin Qarun ba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake mana bayanin cewa makullan taskukin dukiyarsa wato na nauyar wato jama'a waɗanda suke ma'abuta ƙarfi kato 40 kamar yadda wasu malamai suka ce al-usba shine mutum 40 wasu suka ce 70 wasu suka ce 10 wasu suka ce 15 Ubangiji ta'ala ya ce na nauyayyar su ma'ana daga makullan mangazakin su raba su da ƙasa mutum 40 ba sa iya dagawa kuma mutum 40 din ma waɗanda suke majiya ƙarfi shine yace wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa wato na nauyar mutum 40 ko kuma kace jama'a waɗanda suke majiya ƙarfi ba sa iya daga makullan taskar shi shine Ubangiji ta'ala sai yake mana bayanin lokacin da su jama'ar sa muminai suke masa gargadi suke masa nasiha suke jan hankalinsa suke ce masa la tafra wato kada ka ringa nuna jiji da kai da takama a sababin Allah ya ni'imtar da kai da dukiya ba haka bai dace kai domin inna allaha la yuhibbul farihin Ubangiji ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke masu girman kai domin alfarah a nan shine farin ciki na nuna jiji da kai da takama suka ja hankalinsa cewa wannan dukiya da Allah ya baka ni'ima ce maka abinda ya kamata kuma ka gode masa na daga cikin godiyar dukiya wato mutum ya yi ƙoƙarin gina wato makomarsa ita ce lahira don haka suka ce masa wa ta gifi ma atakallahu darul akhirah ka nemi gida na ƙarshe game da abin da Allah ya baka na dukiya ma'ana yi ƙoƙari ka tanada ma kanka kyakkyawar makoma a gobe kiyama amma tare da haka wala tansa nasibaka minad dunya kada ka manta rabanka na rayuwar duniya ma'ana ba a hana ka ka ji dadi ba bakin gulgulu ko kuma wala tansa nasibaka minan duniya kada ka manta rabanka na duniya ma'ana shine koshin lafiya da karfinka da kuruciyarka da wadatar Allah ya baka kai kokari ka sarrafa su akan abin da zai amfane ka a makomarka don haka dai mun yi bayani a baya shi musulunci addini ne wanda aka gina shi akan at-tawazun ko mu ce al-muwazana wato shine daidaitawa ya zamanto kada ka rinjaye da wani bangare akan wani bangare ma'ana ka watsar da wani bangare komai ana son mutun ya auna daidai wa daidai an gane ko kada ka ce ita duniya gaba ɗayan ta ka bata baya kai kawai lahira ka sa gaba lalle lahira ita ce mafi matukar muhimmanci bawa ya maida hankalinsa amma Allah bai hana ka ba ka ji dadi da rayuwarka ta duniya akan iya abin da ya halatta maka abinda ba a so kada mumini ya maida duniya ita ce hannunsa ita ce gayan shi shine Allah ya ce masa wani ce mana wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah sai ya ce wala tansa nasibaka minad dunya sannan suka ce masa kuma wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wato ka kyautata tsakaninka da ubangijinka ma'ana kai masa da'a kama ahsana Allahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata maka wannan ni'ima da Allah ya maka ya kamata wato ka gode masa menene godewar shine kai masa da'a shine suka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ma'ana ka kyautata tsakaninka da ubangijinka kai masa da'a kama ahsana Allahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata maka ko kuma wa ahsin ka kyautata ma jama'a kama ahsana Allahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ard kada ce kada ka nemi ya da barna a ban kasa inna allaha la yuhibbul mufsidin domin ubangiji ta'ala baya kaunar wato mabarnata wato duk wani mabarnaci ubangiji subhanahu wata'ala baya son sa baya kaunar sa bayan sun masa wannan gargadi iya amsar da ya ba su cewa inna ma utituhu ala ilmin ku san da cewa wannan dukiya an bani ita ne a bisa wani ilimi da ke guna ni masani ne game da saye da sayarwa don haka wannan dukiya wayona da dabara ta ce da fasaha ta ta tara min ita kaga wannan tsantsar mutunci kenan ya manta da ubangijin da ya ni'imtar da shi da wannan ni'ima sai ya nuna cewa karfinsa ne da dabararsa ne ya tara masa wannan dukiya dama wannan ɗabi'a ce ta dan adam amma wanda ya kafirce ma ubangiji shine mutunci da haka yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi ku san da cewa wannan dukiya an bani ita ne ala ilmin indi a bisa wani ilimi wanda ke guna wani ilimi wanda ke guna na daukan ma'ana biyu ma'ana ta biyu ma'ana Allah ya san da cewa ni na cancanta a bani wannan dukiya daman talauci bai dace da ni ba ma'ana ina da masaniya Allah da ya bani wannan dukiya ya san da cewa ni na cancanta a bani ko kuma ala ilmin indi a bisa wani ilimi da ke nuna ma'ana ni masani ne na bangaren saye da sayarwa da haka kenan ba abun mamaki ba ne don na tara dukiya ubangiji ta'ala ya maida masa martani akan mummunar wannan kalima ya ce awalam ya alam anna allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a shin bai san da cewa ubangiji ta'ala tuntuni ya halaka gabaninsa daga cikin al-ummu wanda ya fi shi tsananin karfi kuma ya fi shi yawan tara dukiya ma'ana wanda ya fi shi yawan dukiya ya fi shi tsananin karfi ya san da cewa gabaninsa ubangiji ta'ala ya halakar da sun wuce a lissafa wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun ubangiji ta'ala ya ce kangarari ba a tambayar su game da laifinsu in kiyama ta yi kai tsaye za a tura su wuta domin ba su da wani aiki da za a lissafa a bincika hausawa na faɗa waiwaye adon tafiya in kana ganin cewa ka kai wani matsayi to abin da ya kamata ka waiwaya kafin kai nawa aka yi wanda sun fi ka wannan matsayi kuma sun zo sun wuce kuma yaya ƙarshensu ya kasance shin Allah ya ja hankalin sa yace awalam ya alam shin wai shi Qarun bai san da cewa annallaha lalle ubangiji ta'ala kada ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwa ubangiji ta'ala gabanin sa daga cikin al'ummu ya halakar da wanda ya fi shi tsananin karfi wa aktharu jama'a kuma ya fi shi yawan tara dukiya shine yace wala yusalu an dhunubihim an dhunubihimul mujrimu wato kangarari a ranar kiyama ba a tambayar su game da laifin su kai tsaye kawai wuta za a kai su Allah ya kare ni to shine anan Ubangiji ta'ala na faɗa cewa ya fito ga jama'ar sa a cikin kawar sa ma'ana yayi shiga ya sanya kaya na alfahari ya fito ga jama'a yana nuna musu jiji da kai da isa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wadanda suke nihin wato rayuwa ta duniya wadanda ba su da tsinkayen nesa sai suka fada ya laita lana misla ma utiya Qarun suka ce ina ma a ce an ba mu irin abinda aka ba Qarun ina ma a ce muna da dukiya irin yanda Qarun yake da dukiya suka yi wannan guri suka ce innahu la zu hazzin azim lalle Qarun ma'abucin rabo ne rabo wanda yake mai girma su ne yasa ba su da tsinkayen nesa shi kuma irin wannan guri to guri ne wanda yake kai mutum zuwa ga halaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce manzon Allah na faɗa cewa ita duniya gaba ɗayanta ta mutum guda ce yace farko mutumin da Allah ya bashi dukiya an gane ko mutumin da Allah ya bashi dukiya Ubangiji ta'ala ya hure shi game da wato sarrafa wannan dukiya akan hanyoyin da Allah yake so yake yarda wannan shine number 1 kenan shine number na farko na biyu manzo Allah yace mutumin da Allah bai bashi dukiya ba amma Allah ya bashi ilimi na inda ya dace a sa dukiya sai ya ringa gori ina ma a ce yana da dukiya irin tawali shi ma ya ringa sarrafa ta akan hanyoyi na da'a ga Ubangiji manzo Allah yace da shi daidai suke a cikin lada shi wannan yana da ladan niyya shi kuma wannan yana da ladan aiki na uku sai ya ce mutumin da Allah ya bashi dukiya amma Allah bai bashi ilimi sai ya zamanto wannan dukiya yana sarrafa ta akan hanyoyi na saba ma Ubangiji subhanahu wataala sannan na hudu mutumin da Allah bai bashi dukiya ba bai bashi ilimi ba ilimin sanin yaya ya kamata a yi da dukiya sai ya ringa gurin ina ma yana da dukiya ta irin wannan wanda yake da dukiya yake saba ma Allah maza Allah yace da shi daidai suke a cikin laifi a cikin zulumi me yasa saboda shi yana da gurin wato saba ma Allah akan cewa ina ma a ce yana da dukiya irin ta wani kaga anan su kawar da Qarun yayi da shigar da yayi shine ya kayatar da su suke mangarin cewa ina ma a ce suna da dukiya irin ta Qarun kenan in suna da su ma me za su yi su ma za su fito su ringa takama a cikin jama'a suna nuna isa shine sai suke cewa innahu la zu hazzin azim lalle Qarun wato ma'abucin rabo ne rabo wanda yake mai girma wa qala alladhina utul ilma wadanda aka ba su wato sani shine yace wa qala alladhina utul ilma wadanda wato aka ba su sani wani sani wasu malamai suka ce su ne wanda aka ba su sani game da abinda Allah ya ma bayinsa alkawali a gobe kiyama ma'ana waɗanda suke da ilimi game da abinda Allah ya tanada ma bayinsa kenan a makomar su lahira sai suka ce masa wailakum suka ce da su wailakum sawabullahi khairu liman amana wa amila salihan kai can ku wannan dukiya ta Qarun kada ta burge ku tawabullahi khairu liman amana wa amila salihan sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yafi alkhairi ga wanda yayi imani da shi ya aikata aiki nagari ma'ana yafi abinda aka ba Qarun domin kuma bayan yan aljanna kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada shine wanda za a bashi duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya da linkin ta wala yulqaha illa sabirun amma ba kowa ba wato ake ba ayyuka na ƙwarai imani da ayyuka na ƙwarai sai waɗanda suke masu juriya waɗanda suke da daukan hakuri akan duk abin da Allah ya kaddara musu sai yace fa kasabna bihi wa bidaril ard ubangiji ta'ala yace mun juyar da ƙasa da shi da gidansa gaba daya shi da dukiyar ta shi gaba daya ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta juye amma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba shi da wata jama'a waɗanda za su taimaka masa game da azabar Allah lokacin da ta ruhu masa wama kana min almuntazirin kuma shi baya daga cikin waɗanda za su iya taimaka ma kansu su hana azabar Allah ta iso gare su wannan yana nuna mana mummunan karshe na wanda ya kangare ma ubangiji subhanahu wata'ala kuma girman kai shine laifin da yafi kowane laifi domin shine farkon laifin da aka saba ma ubangiji subhanahu wata'ala girman kai kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa idh qulna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min al-kafirin girman kai shine laifi na farko daga cikin laifukan da aka saba ma ubangiji subhanahu wata'ala dan haka Allah ya haramta gidan aljanna ga duk wanda yake da girman kai ko mun kankantarsa amma wanda ya halitta girman kai kwata kwata ba zai shiga aljanna amma wanda ya san girman kai laifi ne yake yi to Allah zai iya azabtar da shi gurgurdan laifinsa a karan farko ba zai shiga aljanna lokacin da masu shiga aljanna suke shiga sai bayan an azabtar da shi amma duk wanda ya halitta girman kai to wannan kwata kwata Allah ya haramta masa aljanna idan aka ce girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shine kin gaskiya da rena jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace girman kai wato shine kin gaskiya a fada maka gaskiya kake karba kuma ka fahimci cewa gaskiya ce sannan kuma da rena ajawalin jama'a ya zamantu mutum baya ganin jama'a da wata kima da wata daraja wannan shine hakikalin girman kai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace badrul haqqi wa gamdun nas wato kin gaskiya dare na jama'a shi yasa anan a tarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da shi da dukiyar da duk abin da ya mallaka gaba daya yace fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin ba shi da wata jama'a waɗanda za su taimaka masa game da azabar Allah kuma shi a karan kansa bai zaman toba masu taimaka ma kansu sai ya ce wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams waɗanda suke gurin matsayinsa wato a ciya ubangiji ta'ala ya ce sai suka zamanto suka wayi gari ya kuluna suna faɗa suna cewa wai ka annallaha shin baka san da cewa ubangiji ta'ala ya busudin rizqa shike shimfida arziki liman yasha'u min ibadihi ga duk wanda yaso daga cikin bayinsa wa yaqdir kuma shike kuntata arziki ga wanda yaso bayanin ya gabata ita lafazin wai ka annallaha wai ka annallaha malamai suka ce bi ma'ana alam ta'lam ko kuma bi ma'ana alam tara kamar yanda wato wasu daga cikin malamai suka ce kalima ce ta takrir kamar a ce amatara shin yanzu baka gani kamar yanda wato alfarra malami ne daga cikin malaman lugha yake cewa ya ji wata balarabiyar kauye tana faɗa ga mijinta ai nabunuk tace masa ina danka kala sai yace wai ka annahu wara albayt ai amma ta raina huwa ra'al bai baki a ganin shi anan a bayan gida shine yace wai ka annahu wara albai ai gashi nan a bayan gida to shine anan suka ce wai ka annallaha tare da cewa wasu malamai suka dauki wai ka anan bi ma'ana wailak an gane ko wailak ma'ana kai canka ko kuma wai sai ka ce mamaki kamar yadda wasu suka dauke ta akan at-ta'ajju cewa mamaki ne shine wai ka annallaha bai sanna cewa Allah ya busudin rizqa shike shimfida arziki liman ya sha'u min ibadihi ga wanda yaso daga cikin bayinsa wa ya kadir kuma shike kuntatawa wanda ka ganshi da dukiya ubangiji ta'ala ne ya shimfida masa wannan dukiya wanda yake cikin talauci ubangiji ta'ala ne ya jarrabe shi da wannan talauci kuma komai da Allah yake akwai hikima komai da yake akwai hikima wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi ne saboda wata hikima kuma wanda Allah ya kuntata masa shi ma wannan Allah ya kuntata masa saboda wata hikima inda wani aka dora masa abinda aka dora ma wani ba zai kai labari dan haka akwai hadisin da yake bayani cewa kamar misali mara lafiya ne da likita yake hana shi cewa kar ya ci kaza kar ya sha kaza kar ya yi kaza ba dan komai ba ku dan kiyaye lafiyar sa inda zai ci wannan abin da likita ya hane shi to zai kai labari ba to haka wani idan Allah ya dora masa talauci to wannan talauci a cikin sanin Allah subhanahu wataala shine yafi dacewa da shi inda za a ba shi dukiya to ba zai kai labari ba haka shi wanda Allah ya azurta shi da dukiya Allah ya azurta shi ne saboda wasu hikimomi na shi inda za a dora masa talauci shi ma ba zai kai labari ba dan haka hadisi yake nuna cewa shi mumini da Allah yake kuntata masa a rayuwarsa Allah ya musu haka ne da hikima domin ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama to shine anan yace wa ya kadiru ubangiji ta'ala shike kuntata wato arziki ga wanda yaso daga cikin bayinsa sai yace laula suka ce laula amanna Allahu alaina in ba dan Allah ya mana baiwa ya azurta mu da wannan imani mun tabbata akan shi la kasafa bina da Allah ya juyar da kasa da mu kamar yanda ya juyar da karu wai ka annahu la yuflihul kafirun wai bai san da cewa waɗanda suka kafirce ma ubangiji ba sa rabauta a gobe kiyama haka ne duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala tababbe sunan shi a gobe kiyama ba zai rabauta ba Allah ya kare mu zamu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala tilka ad-daarul aakhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduuna uluwan fil ardi wa la fasada wala aqibatu lil muttaqin man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun ubangiji ta'ala na fada tilka darul akhira wancan gida na karshe wani gida Allah yake nufi ita ce aljanna shine yace tilka darul akhira wancan gida na karshe ita ce aljanna naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ubangiji ta'ala yace mukan sanya wannan gida ma'ana mukan keɓanci wannan gida lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa nihin ɗagin kai a ban ƙasa da nuna isa wala fasada kuma waɗanda ba sa nihin yaɗa barna a ban ƙasa ubangiji ta'ala ya keɓanci aljanna saboda su muminai waɗanda suke na ƙwarai waɗanda ba sa nihin ɗagin kai domin idan aka ce al'ulu abinda ake nihi shine wato jiji da kai da nuna isa ko ka ce at-takabbur girman kai kenan sharadi ne biyu ubangiji ta'ala ya gitta wanda idan mutum ya nisance su to zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama shine yace tilka darul akhira wannan gida na karshe ita ce aljanna ubangiji ta'ala yace naj'aluha muna keɓantar wannan gida lil ladina ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi ba sa nihin ɗagin kai a ban ƙasa wala fasada kuma ba sa nihin wato yaɗa barna a ban ƙasa sai yace wal aqibatu lil muttaqin wato kyakkyawan ƙarshe wanda yake abin yabo na masu tsoron Allah ne waɗanda suke tsare dokokinsa masu aikata duk abin da Allah ya umarce su bakin gulgudan iko kuma suna nisantar duk abin da Allah ya hali waɗannan su ne ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu kyakkyawan ƙarshe don haka wannan yana nuna mana aljanna wato ta wadanda suke da kaskanta kai ne wadanda suka kaskantar da kansu sune ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu aljanna Allah ya sanya mu a cikin su don haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa wuta da aljanna wato sun yi jayayya da juna kowa yana son ya kwashi rabansa iyaye nashi ya nashi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya yanke hukunci tsakankanin su bayan ita aljanna ta nuna cewa ita ga wanda ta fito ita ma wuta ta nuna cewa ga wanda ta fito ita aljanna ta ce duk wani wanda yake mai kaskanta kai wanda yake mai rauni ta ce su ne yanawa yanawa ita kuma wuta ta ce duk wani mai tsaurin kai da duk wani mai girman kai su na zaba Ubangiji ta'ala ya ce ke aljanna ki je an baki iya abinda kika zaba ke ma wuta an baki iya abinda kika zaba Ubangiji ta'ala ya ce wali kilaikuma mil'uha kowace ɗaya daga cikin ku Allah ya ce na dau alƙawarin sai na cika ta a ranar kiyama don haka duk wani mai girman kai to babu abinda yafi dacewa da shi face wuta duk wani wanda yake mai kaskanta kai saboda Allah to makomar shi ita ce aljanna dan haka tace fiya du'afa'u take cewa ita aljanna aljanna take cewa duk wasu wadanda suke raunana da wadanda suke masu kaskantar da kai tace su ne yanawa yanawa to dan haka anan ubangiji ta'ala yace naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi ita aljanna mukan kebance mun kebance ta ne ga wadanda ba sa nihin dagin kai a ban kasa da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai girman kai ba sai shiga aljanna ba domin aljanna ba ta dace da shi ba aljanna ta masu kaskanta kai ne ga ubangiji subhanahu wataala shi kuma kaskanta kai kala biyu farko ka kaskanta kai ga ubangijinka kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wataala shine ka karbi gaskiya kai ma ubangijinka da'a kaskanta kai ga bayin Allah shine kada ka nuna isa da jiji da kai koda kana da wani matsayi na daraja da Allah yake bance ka da shi to a karan kanka karka nuna cewa kai wani abu ka nuna cewa kowa yafi ka kai kake kasa da kowa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa bawa bai taba kaskanta kai saboda Allah face sai Allah ya daukaka darajarsa shi ne anan yace tilkad darul akhiratu wancan gida na karshe ita ce aljanna ubangiji ta'ala yace naj'aluha muna ke bantar talil ladina ga wadanda la yuriduna uluwan fil ardi ba sa nihin dagin kai da nuna isa a ban kasa wala fasada kuma ba sa nihin yada barna sai yace wal aqibatu lil muttaqin karshe wanda yake abin yabo na masu tsoron Allah ne man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawan aiki a ranar kiyama falahu khairun minha wato na gare shi fiye da wato abin da ya aikata domin ubangiji subhanahu wataala wato ma'abucin fadla ne da karamci aiki ne takale zaka yi ubangiji subhanahu wataala a farko sai ya linka shi 10 daga 10 Allah ya linka shi 700 daga 700 ya linka iyayen da yasu fadla ta ubangiji subhanahu wataala da karamcin sa kenan kamar yanda yake cewa wallahu yudaiku liman yasha ubangiji ta'ala na lallinka sakamakon lada ga duk wanda yaso daga cikin bayin sa kuma yana fada wa inta ku hasanatan yudaiha wa yuti min ladunhu ajran azima idan aiki ya kasance kyakkyawa ne to ubangiji ta'ala na lallinka shi shine yace man ja'a bil hasanati duk wanda yaso da kyakkyawan aiki a rannan falahu khairun minha wato yana da fiye da abin da ya aikata ma'ana ubangiji ta'ala zai sakauta masa da gidan aljanna sai ya ce wa man sha'a bis sayyi'ati duk wanda yazo da mummunan aiki a wannan yini falahu zalladina amilus sayyi'ati wadanda suka aikata miyagun ayyuka ubangiji ta'ala yace ba a sakauta musu illa ma kanu ya'malu sai din sakamakon iya abin da suka zamanto suna aikatawa domin ya faɗa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun yasluha sakamakon muguntawa kwatankwacinta wannan kuma tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Kaga a can karamci na Ubangiji subhanahu wata'ala a farkon ayar aiki ɗaya ne zaka aikata a farko sai Allah ya linka shi goma, daga goma ya linka shi ya zama 700, daga 700 ya linka iyayen nesa. To amma mummunan aiki da mutum ya aikata adalci na Ubangiji subhanahu wata'ala ba a linkawa, iya abinda ka zo da shi shine za a sakauta ma. Kamar yadda hadisi na cikin sahihai riwaya ta Abu al-Abbas, shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke fada cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa inna Allah ta'ala kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik, Ubangiji ta'ala ya hukunta kyawawan ayyuka da munana sannan Ubangiji ta'ala ya bayyana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi himma game da aikata kyakkyawan aiki, wani uzuri ya gitta masa bai samu ba dama ya aikata wannan aiki, to Allah zai rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata. Misali, ka saba azumin Litinin da Alhamis sai rashin lafiya ta kwantar da kai, aka wayi gari Litinin baka da lafiya ba za ka iya azumi, to kana da ladan azumin tamkar kai. Ko mutum yana cikin halin bulaguro ya saba yin azumi na nafila ko salloli na nafila, bulaguron ya hana shi, to yana da lada cikin ki. Ko misali, kai niyyar yin sadaka da kalali ma sai ka ji babu kudin ko kuma ka baro su a gida, to kana da ladan sadaka cikakke tamkar kai. Amma a samu niyya as-sadiqa wadda take ta gaskiya, shine yace faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu ta'ala indahu hasanatan kamila, duk wanda yayi niyyar aikata kyakkyawan aiki wani uzuri ya gitta masa bai samu ya aikata, to Allah zai rubuta masa lada cikakke tamkar yayi. Sai yace wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu ta'ala ashra hasanat ila 700 ila adafin katira, idan ko mutum yayi niyyar aikata kyakkyawan aiki Allah ya masa dace game da aikata wannan aiki ya aikata, to Allah zai rubuta masa wato lada goma, goma nan Allah zai linka ya zama 700, daga 700 kuma ya linka ya zuwa linki ba linki iya shi kadai ya san adadin sa. Sai yace idan mutum kuma yayi niyyar aikata mummunan aiki, tsoron Allah ya hana shi game da aikata wannan aiki bai aikata ba, kai niyyar ka saba ma Allah, jin tsoron Allah ya taka maka burki ka ja da baya baka aikata ba, to Allah zai rubuta maka lada cikin ki. Domin daina aikin sako ibada ne, an gane ku, daina aiki wanda yake na asha in dai saboda girman Allah ne ibada ce wanda Allah yake sakauta ma bawa da lada. Duk wanda yayi niyyar aikata mummunan aiki bai aikata ba, tsoron Allah ya hana shi ya aikata wannan aiki, to za a rubuta masa lada cikin ki. Azan Allah yace in ko yayi niyyar aikata mummunan aiki shaytani ya rinjaye shi ya aikata wannan aiki, to za a rubuta masa wato sayyi'a guda ɗaya tak, zunubi ɗaya tak za a rubuta masa. Shi ba maganar lullunkawa, domin adalci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, yanda kai haka za a sakauta maka. Shi ne anan yace wa man ja'a bis sayyi'ati, duk wanda ya zo da mummunan aiki, fala yujzal ladhina amilu sayyi'ati, waɗanda suka aikata miyagun ayyuka a rannan ba a sakauta musu illa ma kanu ya'malun, face sakamakon iya abinda suka zamanto suna aikatawa. In ɗaya kai ɗaya za a maka, in biyu kai biyu za a yi maka, amma in aiki ne kyakkyawa in kai ɗaya farko goma za a linka shi, daga goma a linka ya zama 700, daga 700 iya abinda Allah ya so. Sai yace innal ladhi farada alayka alqur'ana, lalle Ubangijin da ya farlanta maka isar da wannan alqur'ani ga bayinsa, laradduka ila ma'ad, lalle mai dawo da kai ne zuwa makoma ita ce lahira, kuma ya maka tambaya game da sakon da ya azama, shin ka isar ko baka isar ba. Ko kuma innal ladhi farada alayka alqur'ana, lalle Ubangijin da ya farlanta maka yin aiki da alqur'anin da ya saukar maka kai da al'ummarka, ka tabbata cewa laradduka ila ma'ad, mai dawo da kai ne zuwa makoma, kuma ya sakauta maka da iya abin da ka aikata. tare da cewa wasu malamai sun fassara Ma'ad anan ita ce Makka domin wasu dalilai waɗanda duk da cewa rawaitowa aka yi hadisi ne wanda yake bai inganta ba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato ya fita daga cikin garu Thawr wannan kugu wanda ya koyi shi da Abu Bakar lokacin da za su yi hijira to lokacin da suka fita za su yi hijira zuwa Madina sai suka sami daji ba su bi kan hanya ba saboda jin tsoron masu biyan baya har aka kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ganin cewa ya amuntu game da yan biyar baya sai manzon Allah ya dawo kan hanya wadda take mai isar da shi zuwa Madina wanda ita ce hanyar Makka na Juhufa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya waiwaya ya ga hanyar da za ta kai shi zuwa birnin Makka manzon Allah sai ya yi bege zuwa Makka yana bege zuwa komawa mahaifarsa Jibrilu alaihi salam sai ya zo masa sai yake cewa a tashtaqu ila baladika wa maulidika shin kana bege ne zuwa garinka mahaifarka manzo Allah ya ce kwarai sai ya ce masa fa inna Allah ta'ala yaqulu ubangiji ta'ala na fada innal ladhi farada alaykal qur'ana lalle ubangijin da wato ya farlanta maka wannan alqur'ani game da yin aiki da abin da yake cikin sa lara duka ila ma'ad lalle mai dawo da kai ne ila ma'ad zuwa mahaifarka ita ce Makka don haka larabawa suke fada idan aka ce ma'adur rajuli shine ai baladu garin da kenan mahaifarsa tare da cewa anan kenan innal ladhi farada alaykal qur'ana lalle ubangijin da ya farlanta maka wannan alqur'ani ma'ana na cewa kai aiki da abin da ke cikin sa kai da al'ummarka da raduka ka tabbata cewa mai dawo da kai ne ila ma'ad zuwa ga makoma ita ce lahira kuma ya saka kauta ma kowa da irin abin da ya aikata ko kuma kai kuma zai maka tambaya kenan game da wannan alqur'ani da ya farlanta maka cewa ka isar ma bayin sa to ka tabbata cewa zai dawo da kai zuwa makoma ita ce lahira kuma ya maka tambaya shin ka isar ko baka isar ba kamar yadda ya fada fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin lalle ne zamu tambayi wadanda aka tura musu manzanni su ma manzannin kuma zamu tambaye su cewa sun isar da sakon ko ba su isar ba qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda ka fada ga duk wanda ya saba maka ya karyatar da kai game da abin da ka zo da shi ka ce masa rabbi ubangijin da ya aiko ni a'lamu shine mafi sani game da man ja'a bil huda wanda yazo da shari'a tsakanin ni da ku waman huwa fi baladin mubin da wanda yake cikin bata mabayyana ma'ana ubangijin da ya aiko ni tsakanina da ku ya san wane ne yazo da shari'a kuma wane ne yake cikin bata Allah ya ce masa ya fada ga duk wanda ya saba masa duk wanda ya karyatar da shi ya juya masa baya to ya fada masa wannan kalima ya ce masa rabbi a'lam ubangijina shine mafi sani man ja'a bil huda game da wanda yazo da shari'a waman huwa fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata wanda yake mabayyane wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu ubangiji ta'ala yace baka zamanto ba kana kaunar wato an yulqa ilayka alkitabu a saukar maka da littafi gabani yi maka wahayi ma'ana kafin Allah ya masa wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba yana kwadayi yana kaunar a saukar masa da littafi sai yace illa rahmatan min rabbi sanidi saukar da wannan littafi jin kai ne na ubangijinka wanda ya nufaci ka da shi balantana a ce dama a farko ma yana fadan ai masa wahayi a saukar masa da littafi kafin Allah ya masa wahayi a saukar masa da littafin dama bai zamanto ba yana kwadayin haka kawai jin kai ne na ubangiji subhanahu wataala yake bance shi da wannan annabta da wannan manzanci yayyo masa wahayi ya saukar masa da wannan littafi shine yace wa ma kunta kenan balantana wato wanda yake nihin suka ya samu mahallin da zai yi suka kenan kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo daman baya kwadayin haka shine yace wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab wato baka zamanto ba kana kwadayin wato a saukar maka wato da littafi gabani kenan yi maka wahayi illa rahmatan min rabbi sanne dai Allah ya saukar maka da wannan littafi dan jin kai daga gunsa ma'ana jin kai ne gare ka kai da al'ummarka ala takunanna zahiran lil kafirin wani ta'ala yace don haka karka zamanto wato mataimaki ga waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu ma'ana duk wanda ya kafirce ma ubangijinsa karka zamanto mai taimako wato gare shi taimako akan mai ai akan addinin shi duk wanda ya kafirce ma ubangiji to karka zamanto mai taimako gare shi akan ci gaba da yada addinin shi domin duk wanda ya kafirce ma Allah haramun ne mumini ya kawo masa taimako da agaji game da ci gaba da yada addinin shi domin yada barna ne a bangasa amma na haka na cewa ya bukatu a taimaka masa yana cikin mawuyacin hali to wannan ba laifi bane ba ko arni ana iya taimaka masa domin a ceto rayuwarsa amma duk taimakon da ya shafi game da yada addinin shi to wannan haramu ne shine yace fala ta kunanna karka zamanto zahira wato mai bada taimako da agaji lil kafirin wato ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji sai yace wala yasuddunka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilaik wato kada wanda ya kangare ma ubangijinsa ya hana ka game da ayoyin Allah ma'ana ya tsare ka game da ayoyin ubangijinka ba'da iz unzilat ilaik bayan an saukar maka ma'ana damuwa ta jama'ar ka da suka juya maka baya kenan kar su sare maka gwiwa su sa kai raunin gwiwa ma'ana kar su sare maka kwarbi kai raunin gwiwa kai ma ka ja da baya shine yace wala yasuddunka kada wato ya bujirar da kai an ayatin lahi game da ayoyin Allah ya sa kai ma ka ja da baya ba'da iz unzilat ilayk bayan an saukar maka da waɗannan ayoyi wadu ila rabbika ci gaba da kira zuwa wato kadaita ubangijinka a cikin ibada wala takunanna minal mushrikin karka zamanto daga cikin mushrikai kenan duk aikin da ka sa gaba na gaskiya dan wasu sun ja da baya to wannan kada ya sa kai raunin gwiwa shine anan ubangiji ta'ala yake jan hankalin manzansa kuma jan hankalin bai takaita ba gare shi ya hada mabiyansa har zuwa kiyama kenan ja da baya na masu ja da baya kada ya sa mutum ya gumbiwa shine ce wala yasuddunka kada ya bujirar da kai an ayatin lahi game da ayoyin Allah ba'da iz unzilat ilaik bayan an saukar maka da waɗannan ayoyi wadu ila rabbi ci gaba da kira zuwa kadai ta ubangijinka wala takunanna minal mushrikin karka zamanto daga cikin mushrikai nan kasancewar a zahirin ayar ana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ni ake nihi ma'ana mabiyansa kenan mabiyansa kada su ba kafirai haɗin kai kada su taimaka musu kenan ja da bayan su kada ta sanya wato su yi kasa a gwiwa kenan su ci gaba akan aikin da suka sa gaba sai yace wala tad'u ma Allahi ilahan akar wato karka bauta ma wani abun bauta na daban ma Allahi tare da Allah ma'ana karka sanya masa kishiya la ilaha illa huwa babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face shi kullu shay'in halikun dukkan komai wato mai halaka ne mai karewa ne illa wajhahu face huskar ubangiji sai dai huskar ubangiji ma'ana zatin ubangiji subhanahu wata'ala shine wanzaje ma'ana komai da ka sani karshe gare shi zai kare amma banda ubangiji subhanahu wata'ala domin shi yana da wanzuwa wadda take madawwamiya shine yace kullu shay'in halikun dukkan komai ne halaka ne illa wajhahu face huskar ubangiji subhanahu wata'ala wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta huska wadda ta dace da girmansa mun fahimci ma'anar huska amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yadda huskar ubangiji subhanahu wata'ala take dan haka manzonci sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'udhu bi wajhi kalkare ya Allah ina neman tsari wato bi wajhi kalkare da huskar ka wadda take min karanci sai yace lahul hukm wato na gare shi rabin hukunci a gobe kiyama wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a mayar da kowa da komai ya sakauta ma kowa da irin ayyukansa nan muka zo karshen surar da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.